بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي تنين شاترا قوات جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة دليهو ديدة أشرين وان ديدة أشرين دترا قوات أغوست 1999 مناكرات لتافن العقيدة الطهوية شرح تعليق الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله أقرقشن قبعة تلاتين دبير عند الإمام الطهوية كي بياني دنغني دكيوا قسكياني أن الجنة ذاس قال الله على نرقوب القيامة tun daga dandalin alkiyama har zuwa ainihin wato cikin aljanna. To bayan da muka ainihin karanta wannan gaba, muna ta sharhinta daga cikin wannan babban sharhi wanda muke karantowa na al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi. To na daga cikin abin da al-Imam Tahawi ya faɗi a ƙarshe-ƙarshen wannan gaba da yake cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. باب وند ذي زون على فيا أتكن الدين شسيمت من دي سلما والله يسلما من زن الله أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سأنن أبن دب ديري كتيمش دنغني دا الأمر الديني سي أينهن دنغن تونن الأمر زواغ الله الله متوك كنسكي يا أينهن واتو لا منشي وكنشي akan ainihin cewa ya dauki nauyin ainihin annabi ya bayyana wa mutane shari'a. To duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi sai ya keta fahimtarka, to ka yadda da wannan abu cewa daga Allah ne shikenan ya isar. To mun fara karanto ainihin sharhin da shi wannan babban malami ya yi, sai lokaci ya kure mana saboda wannan mas'ala ce mai muhimmanci. A takaice sai mu ce Ibn Abil Izz al-Hanafi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. أبن ديك واجبي شيني تككير سلما واغ منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دكما جاوا زواغ الأمر انشي كذمت مكلق أميني أكرات يا مش أكالا دي اند أكداش سيجاو دكما كربان حديث منزان الله صلى الله عليه وسلم دلنقم شي دأيكي دشي ددفقتاشي دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا باتارد متن ياتو كوان أينهن تناني باتتن تناني يا يكرو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم با واند ويئرن وان ننتناني سكن كرايش ده سونا ويهنكلي ويفتي أي أهنكلي شما أي بغا أتي كذابا سيمتن يتوكو هنكلينش سي يكرو ده شريئة دش أو يحمله شبهة أو شكا ko kuma ya azawa hadisi manzon Allah wata shubha ko kuma wata shakka, a ce ga hadisi an kawo sai mutun ya jawo wata ainihin irin wani irin tunani sai gifta akai sai lalata fahimtar hadisin. Aw yuqaddima alayhi ara'ar rijali ko kuma ya gabatar da ainihin ra'ayoyin wasu karti wasu ainihin mutane wadanda yake zantutukan su gaba ɗaya in an tattara su darajar su bata kai daraja ainihin dirhami ba kamar yadda al-Amir as-Sanani yake fadi. Wa zubalata azhanihim da kuma ainihin irin lalataccen tunanin da ke cikin kwakwalwar wasu karti mutum ya ɗibo yana ainihin karo da hadisin manzon Allah da su. Abin da yake wajibi a kanka ya kai musulmi fayuwahidahu bitahkimi wattaslimi, musulmi sai ya kadaita manzon Allah da kai hukunci da kuma sallamawa ga al'amarin shi walinqiyadi da jawuwa zuwa ga al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waliz'ani da kuma mutum ya kasa kunne ya zama abinda manzon Allah ya faɗa kada yake saurarawa. Kama wahadal mursila bil ibada wal khudu'i wal zilla wal inaba wat tawakkal, kamar yadda ainihin shi musulmi yake kadanta Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ainihin yake kadaita Allah da ibada, yake kadaita Allah da kankan da kai da kaskantar da kai, yake komawa ga Allah shi kadai sannan yake dogaro ga Allah. To kamar yadda kake wa Allah duk waɗannan abubuwan na siffar ibada, to kuma haka ake neman ka da cewa wajibi ne ka kadaita manzon Allah shi kadai wajen sallamawa a cikin al'umman nan. Sai yace fahuma tauhidani la najata lil abdi min azabillahi illa bihima, waɗannan tauhidai ne guda biyu, babu yadda bawa zai samu tsira sai ainihin wato ya tabbatar da su. Ma'ana tauhidin farko shine me? Mala yace tauhidul mursil, ka kadaita Allah da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ibada, wa tauhidu mutaba'atir rasuli, da kuma kadaita biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah wahdahu la sharika lahu ne fil ittiba'i, fala yuhakimu ila ghairihi, kar mutun ya sake ya kai hukunci zuwa ga wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Wala yarda bi hukmi ghairihi, koda an yi ma hukunci, an yi ma mutun hukunci da hukuncin wani, to mutun yace bai yarda ba. Ana baka wani hukunci ga na manzon Allah aka ketare aka kawo na wani, sai mutun yace bai yarda ba. Wala yaqifu tanfiza amrihi, kar mutun ya dakata wajen zartar da al'amarin manzon Allah, ya tsaya yana sauraron wani ko wane ne. Naka ce manzon Allah ya bada umarni, to kaka tsaya kana neman umarnin wani ko wane ne a duniyar nan wajen zartar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa tasdiqa khabarihi ala ardihi ala qawli shaykhihi wa imamihi wa zawi madhhabihi wa ta'ifatihi wa man yu'azzimuhu, ahir kada mutun ya saki wajen gazgata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya mika wannan magana zuwa ga shehin shi ko limamin shi ko ƴan madhhabin shi ko ƴan kungiyar shi ko kuma waɗanda yake girmamawa. Aka ce ahir, shi yasa in sun nada ka limamin juma'a, mutanen kungiya ne, mutanen madhhabi ne, mutanen dariqa ne, ko mutanen wane ne, aka ce indai ka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ka gabatar da hadisin manzon Allah kai aiki da shi. Ba sai an ce kwamitin kungiya ya zauna ba, jama'a waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko da sahihul bukhari kadai aka ce za a yi aiki da shi a hada da alqur'ani, a ce duk hadisin da ka gani cikin bukhari, sai an tattara kwamitin malaman kungiya, sannan sai sun tattauna za a yi aiki da shi. Yaushe za a yi aiki da hadisin manzon Allah kenan? Abinda zaka kawo hadisin sa kasa karantawa, ko kuma a zo da wata kalma wadda yake gaba ɗayan su babu wanda zai fahimci ma'anarta saboda ba sa jin wannan yaran? Jama'a mun fahimci wannan? To menene yake wajibi a kanka da ka ga hadisin manzon Allah, kakka tsaya wajen gwada shi da zancen shehinka ko limaminka? Shehinka tijjani kake bi, kakka ce sai ka ji menene fatawar tijjani a kai? Imamu Maliku kake bi, kakka ce sai ka ji me Maliku ya ce? Shuwagabannin mazhabi kake, risala ne, askari ne, kakka ce sai ka ji manyan malaman mazhabi me suka ce? Ko kuma kungiya, kai dan kungiyar Ikhwan ne, kai dan kungiyar Jama'atu Tabligh ne, kai dan kungiyar ainihin Jama'atu Izalatul Bid'a ne? Karka ce sai ka saurari mutanen kungiya, wa man yu'azzimuhu, ko kuma wani wanda kake girmama shi, sirikinka, babanka, dattawan anguwa, kakka ce sai ka ji ta tasu tukuna, sannan za ka yi aiki da hadisin manzon Allah, sai dai kawai a ga kana yi. Ina ka samu? Sai a ce ga dalili. Haka sahabbai suke yi. Al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi da isnadi sahihi, sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Ammar ibn Yasir yazo yana alwala, sai ya rinka tsatse fage min shi. Sai wani ya ganshi yace Ammar lafiya? Sai yace me zai hana in yi bayan na ga manzon Allah yana yi? Jama'a, hadisin manzon Allah ba dariqat tijaniya bace, ba dariqat qadiriya bace, dariqa ce suka ce ga ka'ida. Duk wani zikiri ko ka ganshi daga Allah ko daga manzon Allah ba za ka yi ba sai wani shehi ya gurza kanshi tukuna, sai in wani shehi ne ya diba ya baka. Dan haka aka ce ba zai yiwu ka samu zuwa ga Allah kai tsaye ba sai ka bi ta hanyar wani shehi. To shi kuwa manzon Allah al'amarin shi direct ne, ba jona-jona ake ai ta jona ka da wayoyi su ne maka bindiga ba, kai tsaye ne al'amarin shi. Matukar kai musulmi ne, daga kaga aya alqur'ani ko hadisi sai kai aiki da ita. In abin ya bayyana kuskure daga baya sai ka daina, amma da kaji an ce Allah ya ce, Annabi ya ce, ci gaba da aiki. In wani ya ce maka a wannan hadisi mansukhi ne, ko wannan aya an shafe ta, ko hadisin an shafe, ko hadisin bai inganta ba, ko kuma wannan hadisi am ne ga wani khas, ko wannan hadisi mutlaq ne ga wani muqayyad, to sannan sai ka dakata. Amma da ka gani so ake kawai ka ci gaba da aiki da shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai mallam ya ce fa in adzinu lahu, kar mutun ya ce zai saurara sai manya, sai shuwagabanni, sai manyan ainihin dattawa sun sa hannu akan hadisin, yadda in sun bashi izini nafazahu, sai ya zartar da aiki da shi. Wa in wa qabila khabarahu, sannan sai ya karba hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kar mutun ya ce sai haka. Wa illa, in kuwa suka ce basu yadda ba, manyan kungiya, manyan suwane ne suka ce basu yadda ba, fa in talaba salamata, in yana neman zaman lafiya da su, fawabahu ilaihim, sai danganta al'amarin gare su, kawai sai miƙa musu sai yadda suka ce. Ma'ana kar mutun ya sake ya haka. Ga hadisi ya gani ya ce ba zai aiki da shi ba, yana sauraron sai manya sun ce kaza, in manya suka soke to ba zai zartar ba, sai ya miƙa musu al'amarin sai yadda suke so. wa a'rada an amrihi wa khabarihi, yazan ya kauda kai kenan daga ainihin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya kuma bujirewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa illa in kuwa ba haka ba, in dai ba zai aiki da hadisin ba yana jin tsoron su, yazan ba zai sallama musu ba kuma, to harrafahu an mawadhihi, sai canza ma'anar shi daga yadda ma'anar take, dan dai zama bai saba musu ba. Shi yasa sai ku ga malami ya sanya wa mutane sahihul bukhari ana karantawa, yana karantar da su Muslim ko yana karantar da su Bulughul Maram ko Riyadus Salihin, amma yadda suke ibadar su da aqidar su da komai nasu a jahilcin nan, haka za su gaba da karatun baya canza su. To shi ko karatun hadisi sai an yi aiki da shi yake zama lafiya ga musulmi, in ba haka ba to al'amarin sai zama hujjatin anan duniya. Wala hadaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim, haka Allah yace masu saba umarnin manzon Allah a hir su ji tsoron kan wata fitina ta same su a nan duniya. Imam Malik yace fitina ita ce shirka. Ana ce maka manzon Allah yace in ka ce wani yace ka zama mushriki a wajen tauhidul ittiba'i, kamar yadda an aka ce a bautawa Allah kadai ka ce to tijanifa, ka zama mushriki a wajen tauhidul ibada. To haka in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kaza, sai ka ce to ai mai risala yace kaza, anta mushrikun khalis, tsantsar mushriki kake, kamar yadda ka san fir'auna yake mushriki. Fa asa fir'aunur rasula, kai ma asaitar rasula, ka saba manzanka. Shi yasa yana cikin alqur'ani wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ranar da adh-dhalimi kafiri mushriki zai rinka cizan yatsin shi duka, ba wai yatsa daya ba, anan duniya ne kake cizan yatsa daya, a ranar gobe alqiyama yatsin duka mutum zai rinka cizo. Yana ya laitani takhaftu ma'ar rasuli sabila, yana cewa ya shiga uku kai can shi, ya hada manzon Allah da wani, yana bin manzon Allah kuma yana gwama har wani, wanda ya shirka kenan a wajen biyayyar manzon Allah, ina kuma wanda tun farko shi ya ajana manzon Allah ma ya kama na wani. Allah kiyaye. To malan dai alqalamin shi bai bushe ba, sai yace wa samma tahrifahu ta'wilan wa hamlan, sa'annan in ya canza ma'anar yadda za ta dace da ra'ayin shi wa gabanin shi ko kuma manyan da yake girmamawa, wai wannan canza ma'anar hadisin da sai ya kira ta ta'wili, ai wannan ta'wili ne, sai kuma ya kira ta ai wannan an dauki hadisin a haka ne, dan ba dauke shi haka ba sai ai fitina, ma'ana allankwasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai dan ya dace da abin da ainihin mutane suke akai. Faqala, sai kaji mutun yace nu awwiluhu wa nahmiluhu, zamu ta'wilin hadisin kuma zamu dauke shi a ma'ana kaza, dan wannan ma'ana ita ce za ta sa a zauna lafiya, ba wai ana neman me ya dace ba, a kawai dai a bashi fassara kaza. Malan yi wata babban magana yace fala an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khala al ishraki billahi khairun lahu min an yalqahu bi hadhihi al hal, mutun ya riski Allah da zunubi kowane iri a duniyan nan in dai ba shirka ba, yafi ainihin alheri gare shi da riski Allah a irin wannan halin. Duk zunubi da shan giya da tatar da zina da duk irin zunubi in dai ba shirka ba, to matukar ka riski Allah da irin wancan halin, kana fifita maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To duk irin zunubin da mutum ya je wa wurin Allah, to kai ka fi shi zuwa wurin Allah da mummunan zunubi, saboda kai ka dauki dokar wani, ka aza akan dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Domin ainihin duk zunubin da zaka tafi da shi in dai ba shirka ba, ba a kiran shi kafirci, sai dai a kira shi fasikanci ko kuma ainihin ijrami laifi. Malan yace bal idza balagahu alhadithu sahih, to ga doka jama'a, abinda mutum zai yi matukar hadisi ingantacce iso gare shi, ya uddu nafsuhu ka annahu sami'a min rasulillahi sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, da zarar musulmi ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya inganta, to sai ya dauki cewa kamar shi da kanshi ne ya ji wannan hadisin daga bakin manzon Allah, ba wai ma labari aka kawo mishi ba. Fa hal yasughu lahu an yu'akhkhira qabulahu wal 'amala bihi hatta ya'ridahu ala ra'yi fulani wa kalamihi wa madhhabihi, to a karkashin haka a kaddara cewa baki da kunne ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko ya halatta gare ka ka ainihin wato jinkirta daga aiki da karban wannan hadisi, ka ce har sai ka gwada da maganar wani da maganar mazhaba ka sa, inda a ce manzon Allah ka zauna a makarantar shi ya biya maka wannan hadisin, zaka ce ba za ka yi aiki da shi ba sai ka je ka gwada da maganar malami wani ko mazhabi kaza. Malam yace bal kana al fardul mubadara ila ilamtisalihi, abin da yake farilla akan musulmi a wannan hali ya gaggawa ya azama wajen bin misali ya bi aikin da annabi ya kwatanta mishi yace yayi min ghairil tifatin ila siwahu ba tare da ya waiwayi ainihin wato wata magana wadda take sabanin haka ba wala yustashkalu qawluhu li mukhalafatihi ra'ay fulan malan yace ya jama'a kada a sake a rikitar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda dai ita wannan magana ta saba wa maganar wani sai ita magana a rikirkita ta sai a ce to ai magana ce tana da rikici menene rikicin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya saukar wa da alqur'ani jabiru yace fama amila amilna bihi abin da ya aikata haka muke yi yanzilu alaihi alqur'an wa huwa ya'rifu tafsirahu qur'ani na sauka gare shi shi ya san ma'anar shi abin da ya aikata sai mu aikata Allah madaukakin sarki yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kada ku sake ku yi jima'i da matayanku alhali kuna ainihin yin itikafi a cikin masallatai haka Allah ya kawo al masajid to wannan aya sai ta nuna a ƙarƙashin isharar da take mafhumul laqab na mafhumul muwafaqa na ta shine me duk abin da ya halatta a kira shi masallaci a musulunci za a iya itikafi kenan to amma sai hadisi yazo sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin littafin al-musannaf na al-imam abubakar ibn abi shayba da sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi da sharh mushkil al-athar da littafin ainihin sharh ma'ani al-athar dukkan su na al-imam at-tahawi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la atikafa illa fil masajid al-thalatha babu itikafi sai a masallatai guda uku sai a ce to waccan aya amma ce dan haka ake son ko kai qur'ani da hadisi sai kaje an yi maka saiti ma'ana kamar soja ne jama'a ƙwararren soja sai ya samu tabuwar hankali ya kamata a bar shi da bindigan nan bai kamata a bar shi da bindiga ba dan dai ga ƙarfin tsiya yana da shi ga lafiya ga iya harbi amma babu saiti ba wai saitin harbin ba kwakwalwar tashi ba ta da saiti kowa zai iya harbi tunda mahaukaci ne sai a kai shi ya watsake tukuna a gidan mahaukata sannan sai a dawo da shi a bashi bindiga mutum ya iya alqur'ani ya iya hadisi dole ne sai ya iya usulul fiqhi ilimi ne wanda yake yana bin ainihin lafuzzan da shari'a take fadi tsakanin alqur'ani da hadisi dan haka ilimi ne wanda yake da alaka da ilimin nahwu da ilimin sarf da ilimin balaga da ainihin makamantansu dan haka a can dai alqur'ani ya ce al masajid a zahirin wannan aya sai a ce to wannan alif da lam na istigraqin jinsi ne duk inda sunan masallaci yake to karkashin ayar ana fahimtar tana ishara akan halaccin yin itikafi to amma sai annabi yazo yace ba za a yi itikafin nan ba sai a cikin masallatai guda uku masallacin Ka'aba masallacin shi na Madina masallacin Baitul Maqdisi sai a ce to shikenan yanzu wannan ainihin magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shikenan ta fassara abin da waccan ayar take nufi sai kace to yanzu ayar to yanzu me tazo take gaya mana kenan sai a ce ayar tazo tana nuna mana itikafi shari'a ne abu na farko kenan tazo tana nuna mana in ana itikafi ba kyau ayi jima'i kuma tazo tana nuna mana itikafi sai a masallaci to wani irin masallacin to ayar bata bayyana ba sai ya zama ayar sai a ce to tazo amma kenan bil nisbati li nau'iyatil masjidi ayar in ana magana wani irin masallacin sai a ce a buɗe take bata da kaidi to wannan hadisin shine ya nuna kaidin ta sai a ce to kaji yanzu an ci moriyar ayar kenan an ci kuma moriyar ainihin hadisin to yanzu menene baka fahimta ba anan amma sai mutun yace to ai kuma abin da ya da rikici me rikicin saboda kai an haife ka a cikin garin da ake cewa itikafi sai a masallacin juma'a ko an haife ka a garin da ake cewa itikafi ko a wani irin masallaci za a yi to wannan irin tunanin shi yasa sai ka dauko shi sai ka rikirkita ayar ko kuma ka rikirkita hadisin malan yace wala yustashkalu qawluhu li mukhalafatihi ra'ay fulani kada a rikitar da magana annabi sallallahu alaihi wasallama dan dai maganar wai ta saba wa maganar wani fadan haka malafi ne cewa wai maganar annabi ta saba wa ta wani a'a maganar wani ta saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan mutum ko wane ne shi in dai a cikin musulunci yake cewa yana maganar nan to yayi ta ne bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallama ashe shine maganar shi ta sabawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma malan yana kawo irin yadda suke fadi ne sai su ce to ai wannan ainihin wato magana wannan hadisi ya kawo rikici saboda ya saba wa imamu na Maliku, ya saba wa imamu na Shafi'i, ya saba wa imamu na Abu Hanifata, ya saba wa Ahmadu dan Hanbali. Sai a ce to Allah ya saka muku da alheri, amma ku tuba, wannan magana da kuka yi muguwar magana ce, ku yi marmaza ku tuba yanzu nan imanin ku ya dawo cikin dini, in ba haka ba yanzu al'amari zai tarwatse muku. Manzon Allah a ce ya saba wa Maliku, to waye Maliku? Manzon Allah a ce ya saba wa Maliku, a sai a ce Maliku ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma da kuskure ba da gangan ba, Allah ya ji kanshi. Amma a ce manzon Allah ya saba wa Maliku, kai ka dubi wannan magana, akwai muni a cikinta. Dan haka sai ya ce bal tustashkalul ara'u liqaulihi, ra'ayoyin ne za a ce suna rikita magana annabi, amma ba magana annabi ke rikita ra'ayoyin ba. Ga hadisi an zo an karantar da mu, ga aya an karantar da mu, sai aka zo mana da wani ra'ayi, sai a ce wannan ra'ayin in muka dauke shi zai rikita mu daga hadisin nan, ayi wurgi da shi. Jama'a mun fahimta ra'ayin zai rikita mu, to ayi wurgi da shi, amma ba a ce hadisin zai rikita mu ba, ra'ayin ne zai rikita mu. Kawai sai kaga ga hadisai sun zo sahihai cikin Bukhari da Muslim da Muwatta da sauran littafai, manzo Allah yana ainihin yin qabdu a sallah. Duk musulmi mai imani ya gamsu, an ce manzo Allah yana runguma hannu a sallah, me baka fahimta ba tukuna? Kai bagwarin ina ne, kai hannu ne baka sani ba, koko rungumewa ne baka sani ba, koko a sallah da aka ce yana runguma hannu a sallah akan kirji, to me yayi maka gwaranci anan? Ka fahimta sai kai, sai ka je ka karanto, ai malamai sun yi maganganu biyar. Me ya hada ka da maganganu biyar din? Mun fahimci wannan da kyau, ba abin da ya hada ka da waɗannan maganganu biyar din ba da kai ake ba. Wadda ake da kai shine aka ce manzon Allah yayi, to ita ce da kai ake. Amma sai a je a dibo wasu ra'ayoyi sai a kawo, sai kaga malami ya zo yana sharhin hadisi a cikin littafi, sai ya kawo ra'ayoyi wajen guda 30, duk ra'ayoyin nan sai su zama tsiraitattu ne daga dalili. Amma kuma in wani ya je karanta sai ya ce a littafi kaza an ce kaza, to shi yasa mutum ya zo duk tsawon gemin shi bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to ba fa zai barazana ba. In yazo har manzon Allah yayi wa sahabbai magana sai ya kawo dalili, da yayi magana sai ya ce baku karanta inda Allah yace kaza ba, baku karanta inda Allah yace kaza ba, ni baku yadda da ni manzon Allah bane, in yayi magana to shi ma yana yin magana. In yace maka a littafi kaza akwai hadisi an ce a daina yin jilsatul israha, sai ka ce to mallam a zo a karanta mana hadisin, qul fa'tu bit tawrati fatluha, tunda kai ma bani isra'ila ne kai ma, banu isra'ila ba su ne masu boye gaskiya ba, to kai ma fa'atu bit tawrati fatluha. Amma ba za mu yadda ai dan fara ba jama'a, Allah ya shiryar da mu. Malam yace wala yu'aradu nasuhu bi qiyasin, ka a ainihin daki nasun manzon Allah da wani qiyasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da nasi karar akan matsala, sai a je a kawo wani qiyasi sai a naushi nasun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nasin manzon Allah ya nuna cewa sadaki ba shi da kaidi, duk abin da mace ta amince wa kanta, agogon hannunka in ta gani gashi nan dan fitifitin agogo yana fari, in ta ce ta yadda shine sadakinta, aka ce kin yadda wannan agogo 250 fa, ta ce ta yadda, sai a daura muku aure. Takalmin da ke kafa ka ta yadda da shi, ko kuban da ke kanka, ko menene, ko mai kankanta darajar shi, manzon Allah nassin shi bai nuna cewa sai sadaki ya kai kaza ba. Sai aka je aka yi kiyasi, aka ce ai tunda dai barawo sai ya kai rubu'u dinar ake yanke hannun shi, to farji ma sai an kai rubu'u dinar, in ba haka ba bai halatta a taba ba. Har ma malaman suka iya jur'a, suka iya tsaurin ido, suka ce in ma aka daura aure da sadakin da bai kai rubu'u dinar ba, auren ya baci. Sai a ce to wannan kiyasi ne kuka yi wanda yake haurin nassi, sai a ce to ba za a karbi wannan kiyasi ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Malam yace bal tuhdarul aqsiyatu, sai a rinka wurgi da irin waɗannan kiyasai, a watsar da su, watulgha, sai a ainihin yi watsi da su, linususihi, saboda ga nassosin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya jama'a, na daga cikin abin da ke sa ba a sanin nassoshin na manzon Allah shine ba a karanta littafan da ke dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. In aka zo ana karanta littafan da ke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ji kana cewa ai yanzu ma da akwai wannan hadisin, amma aka tsaya ana wahalar da mu, suna ta bamu wahala. Ga bayan ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, mala yace wala yuharrafu kalamuhu an haqiqatihi, kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halatta a sauya ta daga hakikalinta ba. In ka ji magana annabi ta zo da dimiminta, to batta haka, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dayan ku bashi da imani har ya so sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kanshi,
to shikenan dauki wannan maganar yadda ka ji ta haka take. Kamar wancan hadisin da annabi yake babu itikafi sai a masallatai guda uku, to ka a sake a canza shi daga hakikanin shi. Manzon Allah yace la atikafa illa fil masajidi salasa, duk wanda yake da kan gado a nahawu in dai ba siboyi ya tsine mishi albarka ba, to ya san cewa wannan magana iyakarta kenan. Amma in siboyi ya maka baki a nahawu, babu mamaki ka ɗibo naka ka ƙara, don a ka'idar nahawu idan korewa ta zo sannan cikin korewan nan aka ware aka tabbatar, to abinda aka tabbatar din nan in kai ƙari to ka rushe waccan korewar gaba ɗayan ta, ka tarwatsa ta. Allah ya ce la ilaha, duk abun bautawa Allah ya ce babu shi. Da an tsaya a nan to har kan shi ya kore kenan, sai ya ce illallahu, sai Allah. To in ka ƙara da wani anta mushrikun, ka zama mushriki. To haka ya ce la tikafa, babu itikafi illa fil masajidi salasa, sai a masallatai uku. Sai ka ce eh, to amma wannan magana ana nufin la tikafa kamilan, anta kazzabun ashir, kai maƙaryaci ne. Me ya hana ka a wajen kalmar shahada baka ce la ilaha akmalu ko kamilan? Ai la ilaha, babu wani abun bautawa, duk wani abu da ake bautawa babu shi, ƙarya ne. Illallah, sai Allah kadai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Idan mun fahimci wannan to haka ake son a tafiyar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa da zamu sanya karatun sahihul Bukhari ko sahihu Muslim muna yi. Sai kaga abin ba wuya kawai. Yanzu nan da an karanta hadisi me ba dai ka ji yadda yake ba, to ka tafi ka je ka ci gaba da aiki. Sai dai kalmomin da baka fahimta ba da ma'anar sai a fassara maka. Amma a zo a ce hadisin an gama karanta shi, sai an zo an yi kwana an daidaita shi da Malikiya. Tun farko a karanta Malikiya mana, dan me zamu halar da kan muna ta haddasana? Mu tafi ƙasar Sham, mu tafi Masar, mu tafi ƙasar Yaman, mu tafi kaza, muna ta bin isnadi duniya. Tun farko mu kama Malikiya mana sambet, imma ila nari wa imma ila ghairiha. Allah ya kiyaye. To shine malam yake cewa li khayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan, kar a sake a canza magana Annabi daga yadda take saboda wani irin rudanin tunani wanda ake kiran shi hankali. Ma'ana irin wannan hankalin ba ma a kiran shi hankali kai tsaye, wai rudani ne kawai na tunani, sai mutum ya ce to a hankalce a ce yanzu nan saboda Allah za a dauki wannan hadisin a zahirin shi. Ba a canza hadisi daga zahirin shi ko aya daga zahirin ta, sai inda wani dalili na Qur'ani ko hadisi da ya ka dalili akan ai haka. Na'am, malam yace huwa majhulun wa anis sawabi ma'zulun, yace mutumin da yake kawo irin wannan ra'ayi to wannan ra'ayi ne wanda yake abin rashin sani ne, ba a san shi ba a cikin musulunci, kuma wannan ra'ayi ya ainihin ne sanci abin da yake gaskiya. Wala yuqafu qabulu qawlihi ala muwafaqati fulanin duna fulanin ka'inan man kana, yace ya jama'a kada a sake hakikar ban maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda wai wannan magana ainihin wato ta yi daidai da maganar wane, amma ba ta daidai da maganar wane ba. Ka ce to ai wannan magana ta yi daidai da maganar Imam na Shafi'i, tunda ba ta daidai da maganar Maliku ba, ba za a karba ba. Malam ya ce kar a sake ai haka, kowane ne wannan mutum kuwa. Inda aka ce magana ta yi daidai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ta fi karfin kowa sai dai bi kawai. Amma ka a ce ai tunda ba ta dace da tawana ba, to ba za a bi ba. Shi yasa al-Imam Shafi'i kamar yadda al-Imam Suyuti ya bada labari a cikin littafin Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunna, al-Imam Shafi'i ya karanto hadisi wata ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaza, sai wani yace Allah gafarta malam, yanzu ka yadda da hadisin nan? Yanzu za ka yi aiki da shi? Za ka iya bada fatawa da wannan hadisin malam? Ya ji hadisin ne, ya sabawa abin da yake akai. Imam Shafi'i yace sai ji tsiga jikin shi ta tashi, yace kai ni ka ganni na fito da janjami ne daga coci, pasto ne ni? Yace ko kuwa ka ganni da cross ne a wuya? In jawo hadisin manzon Allah in ce ya inganta, sannan wai ka zo kana tuhuma ta, wai yanzu wannan hadisin zan iya aiki da shi? Dan haka Imam Shafi'i almajiran shi sun fi kowa cin moriyar wasiyoyin da yayi na cewa in hadisi ya inganta to ai aiki da shi. Shi yasa a cikin mazhabin Shafi'iyya su ba su dauki rangwamen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ba, ko dan ba su samu hadisin ba, ko kuma dan hadisin ya zo musu ba ta hanyar da za su karba ba. Da Annabi ya shar'anta yin aikin hajji da umara, da shar'anta cewa in ka sake ka taba gashinka, kai aski ko ka yanke kumba ko ka taba wani abu na daga jinin jikinka, lallai ne matukar ranar babbar sallah ba ta yi ba, to sai ka zubar da jini, sai ka yanka dabba. to sai annabi ya shar'anta a cikin kuma hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi sahihi cewa da a ce da kazo daukan haraman haji ko umara zaka ce Allahumma mahalli haythu habastani, ya Allah duk inda ka tare ni da wata larura anan zan tsaya in warware haramata. Manzo Allah sai ya ce to shikenan, duk inda wata larura ta tare ka to shikenan, in ka tsaya akai maka operation ne ko kumbaci aka yanke ko aka yi maka wani gyaran gashi ko aka yi maka wani aiki ko menene aka yi, to shikenan da ka gama ka watsake sai ka daura haramin ka sai ka ci gaba, ba za ka yanka komai ba, kaga sassauci ne. Inna ma'al usri yusra, tsanani biyu sauki ainihin wato guda daya, ma'ana tsanani guda daya sauki guda biyu. A farkon al'amari an tsananta akan duk mutumin da ya sake yana aikin hajji ya taba wani abu ne daga jikin shi kafin ranar babbar sallah sai yayi fidiya, sannan kuma yazo ya hadaya, kaga akalla dabba biyu. To da zaka zo ka sake taba wani abun kuma daga baya sai ka sake yin fidiya, da zaka sake taba wani abun karshen ta duk kudin ka da zaka yi guzuri ka fiwa yara fifin da dan abun busur da duk sai ka cinye su a fidiya. To amma sai aka ce maka ya halatta kai wa Allah sharadi da cewa ya Allah na dauki harama aikin haji ko na dauki harama umara ko na dauki harama haji da umara, amma duk inda ka azamin wata larura da za ta sa in warware haramar, to zan warware haramar in gama wannan larurar sannan in mayar da haramar. To tunda kai wannan sharadi, to in larurar ta same ka in ka watsake sai ka mai da haramin ka ka ci gaba da huddarka, babu komai akan ka, wancan ainihin kangin ka fita daga cikin shi saboda wannan kalmomin da kai ba su wuce kwaya biyar ba. To Shafi'iyya ba su dauki wannan hadisin ba, amma al-Imam an-Nawawi ya ce mu kam tunda hadisi ya inganta ya ce za mu yi aiki da shi. To haka ake so jama'a, kai ma ba maliki ka ci gaba da malikiyancinka, ba a ce lalle ka bar malikiyancinka ba, amma indai ka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauka ya dace da malikiya ko bai dace ba. To amma wannan sai zama laifi jama'a, in kuka duba wannan shine babban laifin da muka yi a garin nan fa, ba mu fito mun kawo wani abu daban wanda yake babu shi a addinin musulunci ba. Dai saboda dai su mutanen kasar an tasu an gansu a malikiya, to wai su gani suke yi an riga an raba ne, yammacin Afirka dole duk dan da aka haifa ba maliki zai taso. A ina kuka karanta wannan nabi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina, ko bamu dalili akan ilimi, waye yace duk dan Najeriya malikiya zai bi? Sai ga mutun yazo da wasu fakafakan ƙarya yana maka mazurai, mu malikiya ne, waye ke ku malikiya ne? A ina ka karanta cewa ku malikiya ne? Daga an haife ka kawai a Najeriya shikenan sai mutun yace shi malikiya ne? Ma'ana da an haife ka a Indonesia kuma shikenan kai Bahanafe ne? Da an haife ka a Hijaz kuma shikenan kai Bahambale ne? Wane ne tilka idan kismatun ziza, wannan rabo ne na zalunci, Allah bai kawo wannan rabon ba, manzon Allah bai kawo ba. Ko ko ce maka akai mazhabi addini yare ne, kai bai rabe in aka haife ka a ƙasar Hausa lalle zaka ji ainihin wato Hausa, kai Bahaushe in aka haife ka a ƙasar Yaraba dole zaka ji Yarabanci? Ce maka akai addinin musulunci yare ne, duk inda ka tashi dole kai irin yaren wani? Ba lalle bane, ba lalle bane. Shi yasa Andalus, ku je ku karanta tarihin Andalus, ai da Shafi'awa ne garin da aka rubuta risala, kafin a zo ga rubutar sai risala din da Shafi'iyya suke bi. A da can da ilimi yake wadatacce, zaka samu duk malami zaka samu galibi ya wadatu da ilimi, ba wanda yake ratayuwa da mazhaba, sai mazhaba ta zama siyasa. A lokacin mazhaba matsayin siyasa ce, idan sarki yana ainihin hudda da malaman Shafi'iyya sai ya ce to garin shi Shafi'iyya za a bi. Ran da suka yi fada da Shafi'iyya sai ya ce ya kore su malikiya su zo, abin da ya fara Andalus kenan. Sarkin yana cikin bin Shafi'iyya, sai aka samu tangarda tsakanin shi da shi da ainihin abin nan Shafi'awa, shikenan sai yace to shikenan ya ma bar Shafi'iyyar. Duk aka kori littattafan Shafi'iyya da malaman fiqhin Shafi'iyya, lallai sai dai mutun yayi me, sai dai mutun ainihin yayi malikiya, kuma gwamnati ta canza, ma'ana abu ya zama SDP, NRC, PRP, NPP da sauransu, ma'ana yau ana wannan sai a koma wannan. To haka al'amarin ya zama musu. Shi yasa al-Imam ainihin Ibn Hazm da ya taso Andalus yaga ba dole ne sai ka bi malikiya ba, ai ku ma da Shafi'iyya kuke bi kuka yi musu tawaye kuka koma malikiya, ni ma yanzu dan kun haife ni dan na zama zahiri, menene laifi akan haka? Shi yasa da sun taba yi sai ce alam ta'lamu anni zahiri, na ce muku ni ba malike ne? Ai ni da ma ban ce muku ni ba malike ba, yace ku ba ku san ni ba zahiri bane, wa anni alama bada hatta ya kuma dalil, kuma duk abin da yake sarari da shi zan yi aiki sai in an ka dalilin da za a kawo da shi. Haka suka yi ta fitina da shi, bawan Allah babban malami suka haramta wa kansu cin moriyar shi, suka je suka makale wa wasu masu dukurkudaddan abu ra'ayoyi, aka yi ta cusa musu ra'ayoyi, babu ci gaba a ciki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam ya ce qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo hadisi, zai dauko mana wani hadisi ne dan ya daure wannan magana da yake yi a ciki. إمام أحمد يأتي حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عمرو بن شعيب يأتي يا كربو دق بابن شعيب شعيب يا كربو دق ناش بابن كان عمرو كينان محمد وان ديك صحابين نمن زن الله صلى الله عليه وسلم wannan na daga cikin isnadan da suka rikitar da malaman hadisi waɗanda suka gabata amma sakamakon tsawaita bincike ya nuna cewa ainihin isnadin Amr an Shu'aibin isnadin Amr ibn Shu'aibin an abihi an jaddihi min ahsanil asanid na daga cikin isnadai mafiya kyau a cikin duniyar isnadai kyawawa amma a zamanin nan da sai aka yi ta raunana isnadan Amr dan Shu'aibi daga mahaifin shi daga kakan shi shi Amr dan Shu'aibi din shi ainihin yakan karbo hadisin ne daga baban shi Shu'aibu shi kuma baban shi Shu'aibu yakan karbo daga nashi baban ne Muhammadu to shi Muhammadu din sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi Shu'aibu da shi Amr dukkanin su tabi'ai ne to dan sai karbo hadisi daga uban sannan sai kuma shi dan sai ketare sai yace daga kuma kakan shi ma'ana kakan shi sai danganta ai an jaddi amrin akan haka sai zama babu wani inqita'i kenan wato amru daga shuaibu shuaibu daga muhammadu muhammadu daga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya bada labari yace qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu anna li bihi humuran na'ami yace shi wannan kakan amru din muhammad kenan sahabi yace na taba zama a wani dandali na hira na ainihin wato yi farin ciki na so zama a wannan majalisi na yi farin cikin zama na a wurin fiye da in samu jajayen raƙuma wato ban yi nadama zama a wurin ba yadda al'amarin ya faru sai yace aqbaltu ana wa akhi da ni da dan uwana mun fuskanto wa idha mashikhatun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ مُنَا تِنْكَارُو جِدَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُكَ غَوَسُ دَتَّاوَا سُنَا زَوْنِي أَيْنِهِمْ بَاكِنْ وَتَقُوفَا دَغَا چِكِنْ قُوفُوفِنْ مَنْزَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهِنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ سَيَمُكَ جِكَامَر مَا أَيْنِهِنْ جِيمُ وَوَّارَ تَكَانِنْ سُ مُدَدَّافِي سُ مُچِي أَيْنِهِنْ سَيَمُنْ شِغَا مُنْ كُوتَا مُنْ زَوْنَا دَامَا قَائِدَة زَمَا كِينَن in ka zo ka hangi wuri ka nemi izini zaka kekketara ba ka zo saboda kai ne babba ka dafe wannan duka har gitsa taro saboda kai ne babba malami ko kai ne commissioner ko director ko wane ne kai tunda dai wuri ya kure to zauna inda ainihin wuri ya tike maka kaka zo ka hautsana al'umma musamman ranar juma'a sai da annabi ya bada hadisi na musamman cikin sahihi muslim cewa babu kyau ranar juma'a ka zo ka dafe wannan kana kekketarawa dan haka sai a rinka yi ana zama ana cicike sahun farko babu kyau ba addinin musulunci bane a masallaci a ware wani wuri in ba wurin liman ba a ce wannan wuri kada kowa ya zauna sai wani ya zo sarkin gari ne shugaban kasa ne governor ne director ne matukar aka ware wani wuri aka ce wai nasu ne in sun zo fa biha wa ni'ima in kuma ba su zo ba sai a ce to ya ku bayi sai ku matso to wannan ba addinin musulunci bane bid'a ce manzon Allah ya hani akan wannan yana daga cikin bid'o'in da aka kirga na ainihin juma'a waɗanda suke faruwa a mafiyawancin masallatai shi yasa Allah madaukakin sarki shiryar da mu sai an karantar da mutane addini sa'annan sai a zo a aiki da shi a aikace to shine sai yake cewa fakarihina an nufarrika bainahum fajalasna hajratan yace da muka kyamaci ma ainihin wato rarraba tsakanin su sai muka ware gefe guda gurgurdan a dauki dan dutse a jefa haka sai muka zauna can gefe guda iz zakaru ayatan min alqur'ani wadannan dattawa ashe malamai ne suna zaune zaman malamai yanzu nan wani alaran ma sai ya jawo aya ko wani muhaddisi ya jawo hadisi ko wani faqihi ya sako muku wata matsala to wadannan sai wani ya wurgo wata aya ta alqur'ani fatama raw fiha sai akai ta jayayya wannan yace fassara ta kaza wannan yace fassara ta kaza hattar tafa'at aswatuhum har sai da muryoyi suka hadu hayaniya ta yawa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mughdaba sai manzon Allah ya fito cikin fushi qadih marra wajhuhu fuskar shi tayi jazir idanuwan shi sun yi jazir hankalin shi ya tashi yarmihim bitturab ya dibo kasa ya watsa musu haka wa yaqulu yace mahalan ya qau kai jama'a ku saurara ku saurara ku saurara uhulikat yace bihaza uhulikatil umamu min qablikum irin wannan cece ku ce a cikin littafin Allah a dauka ai ta jayayya da haka ne aka halaka al'ummar da suka zo kafin ku bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim saboda saba wasu da suke yi wa annabawansu wa darbihim alkutuba ba'dahum bi ba'd, da kuma yadda suke daukan ainihin sashi littafin Allah suna bugun sashi da shi, ace ai aya kaza tayi karo da aya kaza, aya kaza tana dukan kaza, to a rabu da ayoyin kada aiki da su, aya kaza tana dukan kaza. Duk wannan na daga abin da ya ja aka halaka mutanen da. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal qur'ana lam yanzil yukadhibu ba'dahu ba'dan, alqur'ani bai sauka dan ya rinka ƙaryata sassan shi ba, wa inna ma nazala yusaddiqu ba'dahu ba'dan, alqur'ani ya sauka ne dan ya rinka gaskata junan shi. Dan haka rannan ka ji na ce maka kaje ka karanta littafan manyan malamai da suke kokarin duk wata aya da kake ganin zahirinta kamar akwai karo da juna, to akwai tafsiri da ainihin Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti ya rubuta, ya sa mishi ainihin wato abwaul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'ani, wannan babban malami ya rubuta tafsiri yadda zaka ji aya daya sai ya dauko ayoyi kamar guda 10 ya sharhi da ita, sannan ya rinka kawo maka hadisi. Sannan fiqh kuma ni ban taba ganin wani maliki wanda yake da fiqh irin shi ba a kasashen nan namu, shi ma ba maliki ne domin Mauritanian ne, mutumin kasar Mauritanian ne shi, duk da ka suke haddace risala da sauran abubuwa duk su littafan fiqhu, yadda al-ramma ke haddace qur'ani haka suke haddace littafan fiqhu. Babban malami ne Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, mutumin Shankafa ne a Madina ya zauna, to shine sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fama araftum minhu fa'amalu bihi, abinda kuka gane daga cikin littafin Allah ku yi aiki da shi, wama jahiltum minhu abinda kuka jahilce shi farudduhu ila alimihi, ku koma da ainihin abinda kuka jahilta zuwa ga Allah wanda yake shine masanin shi. Kaga wannan hadisin ya ƙara daure gindin magana da malam ya faɗi kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin ainihin littafin shi al-Musnad a cikin mujalladi na 2 shafi na 181 da kuma shafi na 185 da shafi na 195 da shafi na 196. Haka al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musannaf a lamba hadisi na 2367. Haka nan al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 85. Al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da wannan hadisi a cikin wani karamin littafi nashi mai suna Khalqu af'alil ibad, halitta ayyukan bayi. Zamu zo wannan wata matsala ce a cikin aqida, wai ayyukan da muke aikatawa waye halicce su? Mu'tazila sun ce a'a, duk aikin da kaga bawa yayi shi ya halicci abin shi da kanshi. Malaman mu na ahlus sunna suka ce a'a, duk aikin da mu muke yi baki dayan mu, to Allah madaukakin sarki shi ya halice mu, shi ya halice aikin mu. Aka ce menene dalilin ku? Suka ce Allah ne ya ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna, to me ya zafi? Allah ne ya halice ku, ya halice aikin da kuke, ba Allah ne ya fada ba? Fadi yadda Allah ya fadi mana, ina ruwanka? Amma sai ka ce a'a, yanzu nan a ce Allah yayi kaza. Allah a ka'ida ita ce duk abin da ka sani a duniyan nan Allah ne yayi shi. Huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, duk abin da ke duniyan nan kakab Allah ne yayi shi kowane iri. To sai dai aka ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu, zantutuka da kyawawan ayyuka to sai su tafi ga Allah. Munanan abubuwa fa ba sa tafiya ga Allah, ko da yake asali Allah ne ya halicci komai. Allah shi ya halicci Annabi Musa, Allah shi ya halicci Fir'auna. Ba za a ce saboda Fir'auna kafiri bane a ce ba Allah ne ya halicce shi ba, to waye halicce shi? Amma ka'ida ita ce ko Bahaushe yace nagari na kowa, mugu sai me shi? Ka'ida ita ce duk komai kasancewa Allah ne ya halitta. Amma ana son wajen magana sai kai ladabi, baka cewa Allah ya halicci sharri tare da cewa haka abin yake, amma magana sai zan babu ladabi. Amma sai kai umumi kace Allah shi ya halicci komai, daga cikin komai din nan ai hadda sharri hadda alkhairi, to amma ba a son danganta sharri ga Allah. In kana son ganin ƙarin bayani akan haka, kaje ka duba ainihin littafin Shifa'ul Alil na Al-Allamatu Sheikhul Islam Sani Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya. In kaje karanta za ka ga cikakken bayani akan matsaloli na kaddara in Allah so. To Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Khalqu Af'alil Ibad shafi na 43. Haka nan Al-Imam Al-Baghawi a cikin ainihin littafin shi a Sharh As-Sunnah a lamba hadisi na 121. Wannan hadisi ne wanda ya zo da isnadi mai ainihin wato inganci. Allah madaukakin sarki shiryar da mu. To a takaice jama'a, kun ji abin da ainihin wannan babban malami ya faɗi, ya kawo mana ainihin daga cikin waɗannan ainihin zantuttuka waɗanda yake sharhi. To sai ya cike sharhin wannan gaba da cewa ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. باب الشك أكن شوى الله يا حرم تأفت ما جنا أدن جنت أجريش بترد إلمي با دن جنت ما جنا زوا ج الله بترد إلمي با فسك بيوتي جماعة جلسة عندك زو كشي الله يا شيء أمبا نسي كجدشينا القرآن يكون حديثي با تسي أشي كاي كليا أما الله نفدي القرآن يكون النبي يفدي sai ka danganta ga Allah kai tsaye koda annabi bai danganta wannan abun ga ainihin Allah kai tsaye ba domin duk abin da manzon Allah ya faɗa in ya tabbata ba kai laifi ba in ka danganta shi ga Allah kamar yadda muka ishara akan jiya man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah to amma akwai wata siga kuma ta yi wa Allah ƙarya ita ce ka tashi kana magana a cikin addini ainihin ba tare da wannan magana kana da dalilin ta zuwa ga Allah ba dan ka'ida ita ce magana addini Allah ne kadai yake to duk sanda ka tashi kana magana a cikin addini to kana yi ne fa a madadin Allah kana wakilta Allah ne to yanzu kana da dalilin ta daga Allah in ba haka ba kai wa Allah ƙarya kenan koda baka ce Allah yake ba shi yasa a ƙarƙashin wannan duk magana da zaka bada fatawa da ita malaman fiqh al-imam Abu Hanifa yace haramun ala man lam ya'rif dalilana an yuftiya bi kalamina haramun ne ga duk wanda bai san dalilin mu bai bada fatawa da maganar mu shi yasa duk sa'an da ya zama kai muqallidi ne ba za ka iya ainihin ijtihadi cikin qur'ani ko hadisi ba ka dauki risala kana aiki da ita ba za a aibanta ka akan haka ba amma duk san da ya zama kai ka kai matsayin mai fatawa halaga fata malam me hukuncin kaza me hukuncin kaza to in dai zaka ce risala ta ce to sai fa in ka samo mata dalili abinda malaman suka ce kenan dan haka Imam Malik ya hana a rubuta littafin fiqh tsura ka san tsura dai keke ba mutu gadi babu kurumbo ko ita ke kira tsura ko to Imam Malik ya ce kada a rubuta littafin fiqh tsura ina ma'anar tsura ai wanda ya tsiraitu babu aya babu hadisi karanta muqaddimat da Suyuti wa Tanwirul Hawaliki sharhin Muwatta tana nan ciki haka Imam Ahmad dan Hanbali su ma duk suka ce makaruhi ne a rubuta littafi wanda yake ainihin na fiqh ne ba tare da ani ana cewa Allah ya ce annabi ya ce ba wannan maganar sai an buga misali fa dan Najeriya fa kaza ce duk ishara an kane mai baya fahimta sai ka fito karara ka fada kuma sai ce kun ji zage fiqh kamar irin yadda aka rubuta risala din nan da muktasar to shine an saba wa Imam na Maliki mun fahimta Imam na Maliki yace kada ai haka sai in an fadi magana sai a kawo dalili Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba yace yin haka an hana to dan haka kaga shi Imam na Maliki a cikin muwada ya yayi in ya kawo maka zance sai ka maka hadisi ko ka aya daure da shi dan kai ya fadi magana kuma ya je can a cikin aikin shi ya saba mata to haka Ahmad ibn Hanbali magana mun karanta irin ta mata Ahmad dan Hanbali a cikin littafin Sifatus Salah jama'a an gane wannan da kyau ko shi yasa an ka zama babban malami karka ce to ai tunda mai muktasar ma ya tunda yafi ni tsoron Allah yafi ni ilimi ni ma bari in ta rubuta ban ka dalili ba a sai ka ne kana kawo dalili magana kaza in ka ce farillan alawla guda bakwai ne ko wacce fa da kace farilla sai in ka kawo dalili akan ta guda daya ita kanta ko kuma ka kawo jumlatan annabi ya ce farillan alawla guda bakwai in ba haka ba to lalubo masu dalili ka tabbatar da cewa to farillan alawla guda hudu ne ko guda biyar ko guda kaza ko ka kara ko ka rage gwargwadon dalili jama'a mun fahimci wannan da kyau in ba haka ba ku je kuna ta ya koya wa yara farillan alawla guda nawa ne farillan alawla guda bakwai ne yaro shekarar shi 70 amma bai san dalilan waɗannan abubuwan guda bakwai ba laifin wa laifin ku yasa sai ku duba an za ku karanta musu abubuwa ku tsuntsunto mai dalili ya jama'a gaskiya ba ana gane gaskiya bane ta hanyar dadewar magana ko dadewar littafi ba wai da an ce to yanzu wata magana ce sabuwa daga ciki sai a ce wannan sai a ce to wannan tsohuwa ita ce gaskiya daga haka ne ake ganewa daga an ji tsohuwar magana sai a ce ita ce gaskiya sabuwa ita ce ƙarya to da in aka dauko wannan lazimin magana ta ka sai a ƙaryata alqur'ani kenan domin alqur'ani sabo ne akan at-taura da injila kuma dukkan sultafan Allah ne amma alqur'ani ya rushe at-taura da injila da duk wani littafi kuma shine sabo huwa allazi aiti alif lam mim sai ce me nazzala alayka alkitaba bil haqqi ko musaddiqan lima bayna yadayhi Allah ya saukar maka da littafi ya gaskata littafin da ya samu a gaban shi at-taura da injila ko sai ya ce wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi Allah da ya saukar maka da littafi al-qur'ani shine fa ya saukar da at-taura da injila a da suke shiryar da mutane a yanzu fa wa anzala al-qur'ana sai ya saukar da alqur'ani yanzu qur'ani ne yake shiryawa yanzu duk wanda ya bude at-taura yana shiryar da mutane, batar da mutane yake. Malam mai zabura ya marmazai tuba. Dan akwai malam mai zabura a ƙasar Hausa, shi zabura yake wa'azi da ita, wai bai wa'azi da Qur'ani. Kaji zindiki. Annabi Dauda yau da zai zo duniyar nan shi kanshi in ya dauki zabura yayi aiki da ita yayi saban Allah. An soke ta duk wani annabi da Allah zai kaddara mai ya dawo sai dai yayi aiki da shari'a ainihin al-Muhammadiyya. Ita ce shari'ar da Allah kadai ya yadda za ta dawwama har duniya ta tashi. Allah ya lazimce ma constitution din wannan shari'a yace inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizuna. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Mu muka saukar da al-Qur'ani kuma mun sha alwashin zamu tare abun mu. Ka duba ka gani duk wani constitution sai an nemi manyan dattawan ƙasa ko professor wane, doctor wane, chief wane, duk ga sunan za a tattara su cifacifai ne ga sunan iri-iri. Za su taru su ne za su rubuta constitution. In ka basu suka rayu shekara biyar su da kansu sai su dawo suna sassoke wasu abubuwa. Ba haka bane? To su da kansu kenan sun yi nasikh wal mansukh a cikin abin da suka rubuta sun gane barna ce bayan shekara biyar. Al-Qur'ani kuwa har yanzu Allah ya lamince wa abin shi. Duk yasa ka daina wa'azi da zabura malam mai zabura. Ka hallaka ka tuba duk wa'azin da kai da zabura da ka tuba. Zabura ta yi aiki a zamanin Annabi Dawuda amma an tashi zabura aiki kakaf. At-Taura da Injila sun shiryar da mutane a da min qablu hudan lin-nasi amma a yanzu fa to Qur'ani shine dan yayi is the fantastic book of Allah, is the fantastic scripture accepted by Allah, revealed by Allah. Al-Qur'ani shine littafi yanda yake dan yayi dan zamani wanda Allah ya yarda da shi ya lamince wa amince mishi har duniya ta tashi. Shi yasa a nan kasar wallahi tallahi akwai abubuwa fa waɗanda Allah ina ga muku sai an sa bulldozer ta sunna an ture su. Bulldozer ta sunna za a sa a ture su. Karka ga wai tsohon malami ne shekarar shi 70 yana wa'azi a masallacin Juma'a ku da zabura. Ka tashi ka ce malam wannan abin da kake karanta mana fa bai halatta ba saban Allah ne. Duk shekarun da kai kana wa'azin nan da sai ka tuba. Sannan ka zo kana wa'azi da Al-Qur'ani. Shine Allah ya yarda da shi. Amma malam mai zabura har kaga an yi mishi kyauta ƴan mata wa malam mai zabura ne. Allah ya shiryar da mu. Qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamuna. Ka gaya musu cewa abinda Allah ya haramta, ya ubangiji na ya haramta shine me alfasha wadda take bayyane da wadda take a boye da sabon Allah da ta'addanci ba tare da an saka ba kaje ka kashe wani. Kaje kana zina ko kana shan giya ko kana liwadi ko kana tata ko kana ta'addanci duk Allah ya haramta wannan. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Allah ya haramta yin shirka saboda babu wani dalili da ya sauka dan ya nuna cewa shirka abace mai kyau. Sannan wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamuna. Allah ya haramta ku fadi magana wadda ba ku ji kun gani ba ku danganta ta ga Allah. Wannan aya ce ta 33 a cikin suratul a'raf. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Karka kutsa abin da baka da ilimi akan shi. Duk abin da baka da ilimi akan shi karka kutsa. Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu zalika kana anhu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Duk waɗannan abubuwa Allah yake kakka kutsawa abin da baka da ilimi akai da jinka da ganinka da zuciyarka sai an yi maka tambaya akan waɗannan abubuwan baki daya. Ya jama'a tunda al'amarin nan haka ne abin da baka sani ba dan me zaka kutsa. Kuma ka duba addinin musulunci ne fa ake mai wannan ta'addancin. Mutum sai je karatun qawaidi gobe in aka zo ana magana shedanu shi ma sai sa baki saboda shi ma shedani ne. Addan shi ma shedani ne shi yasa baki. Qawaidi ya karanta bai karatu cikin aqida ba sai ya saka baki ana magana akan duniyar shedanu, ana magana akan duniyar mala'iku, ana magana akan duniyar kaza sai ya saka baki akai. Don me? Domin ta'addanci kawai a Najeriyan nan ta. Allah ya shiryar da mu. Wannan aya ce ta 36 a cikin suratul Isra'i. Malam yace fa 'alal 'abdi an yaj'ala ma ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu huwal haqqal ladhi yajibu ittiba'uhu fayusaddiqu bi annahu haqqun wa sidq. Abin da yake wajibi akan bawan Allah ya sanya abin da Allah ya aiko manzannin shi da shi, kuma ya saukar da littafan shi da shi cewa shi ne gaskiya, wahayin da Allah ya kawo ka ɗauka shi ne gaskiya, wanda yake shi ne kaɗai yake wajibi ka bi. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Dan yanzu da ka zo ka ce ni ba risala nake bi ba, sai mutane su ga wannan fa ya ridda kake bi, sai ya ce Qur'ani da hadisi nake bi, sai ku ce to kai wannan kai ne limamin mu, ka wuce. A to ya ce Qur'ani da hadisi yake bi, to kuma me ya rage? Abinda manzo Allah ya ce kenan, taraktu fikum ma lil hasar, kadai abubuwan da na ba muku ba za ku bata ba, su ne me? Kitaballahi wa sunnati, yace littafin Allah da sunnata su ne kadai in kuka rike. To duk abin da ya wannance su in ka rike shi ka bata, in fiqhu yayi daidai da su rike su da kai ka rike shi, in bai daidai da su ba shikenan dama baka rike shi ba. To amma saboda barazana sai a ce wai bai yadda da fiqhu ba, in ka ce baka yadda da fiqhu ba sai me? Baka yadda da Qur'ani ba ko hadisi, shine aibu a musulunci. In ka ce ban yadda da Qur'ani ko hadisi ba, sai a kai ka gaban alƙali, ba alƙalin malikiya ba alƙalin musulunci ma, sai a kai ka gaban shi. Amma dan ya ce bai yadda da fiqhu ba, sai a ce me fiqhu maka? Yake ce saboda wannan magana ta da kita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban yadda da ita ba. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Shi yasa aikin na ga mana sai an kafa bulldozer fa. Aiki ne wurjanjan wani sarkin musulmi da ya rasu, sa Abubakar na uku, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Manyan malamai suka je suka ce za mu kafa kungiya, za mu sa mata jama'atu izalatil bid'a. Sai ya ce anya aikin akwai wahala, suka ce za su iya. Ya jinjina musu ya ce to Allah ya taimake ku, Allah ya sa albarka, Allah ya tayyaba kaza kaza. Haka tashi sai ya kira su ya ce to in dai za ku iya to ku kara wa iqamatu sunna, in dai za ku iya. Suka ce za su iya, har sun tafi aka ce sake kiran su. Aikin fa aiki ne. Wani daga cikinsu ya ce yana ganin kawai wannan dattijo kamar akwai rudani ne cikin kwakwalwar shi, duk wanda ya kalli wannan sunan ya san akwai aiki, ma'ana wannan sunan yana hukunta ko kai ka kafa su kungiyar, in ka kauce sai ta dawo ta tawrafi da kai, sai an buga maka bon ka tashi aiki. Tuni don cewa kai izalatul bid'a, al bid'a listighraqi jinsil bid'a kulliha, bid'atul imami, bid'atul shaykhi, bid'atul muridi, bid'atul suqi, bid'atul kulli shay'in, izalatul bid'a wa iqamatus sunna kullu sunan as-sabita an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la budda min jama'ati izalatil bid'a an tuqamaha ma damatis sunna sahiha. Ka'ida, abinda sunan kungiya yake cewa kenan, ba cewa akai sunna kaza ba. In ba haka ba ya kamata ku canza sunan kungiyar, amma in dai har yadda sunan kungiya yake haka za a aiki, aikin aiki ne. Duk wata sunna an tazo sai a aiki da ita. Liman yace bai yadda ba sai a ce an cire ka, kai ridda, ka fita daga tsarinmu, tunda ka canza daga tsarinmu. To amma sai ya zama abin takeici, musamman mu a nan Zaria, abin takeici sai ya zama subhanallah, sai ya zama waɗanda suke da'awa cewa su ne shugabannin kungiya, su ne suka sha alwashin fada da sunna. Shi yasa nake ce muku ya jama'a, ahir kungiyar nan ba ta da masoka ko kadan. Kungiyar yadda aka kafa ta shekaru 20 da wani abu, tana nan yadda take ita. Wasu ne aka samu diddigar kaya, su ne suka shigo suke kokarin su fake da ita, su soki ainihin wato sunna, su kara addinan shehunan su, saboda mafi yawancin su malaman su shehunan dariqa ne. Duk inda malamin dariqa ya karantar da kai to bala'i ya hada akan ka. Duk inda malamin dariqa ya karantar da kai, billahi allazi la ilaha illahu, ya kamata ai maka baptisman musulunci. Baptisman musulunci sibghatullah kenan, sai an wanke ka da alqur'ani da musulunci da sunna, shine an yi maka baptisman na musulunci. Sai an wanke ka, an tabbatar ka wanku. Amma in ba haka ba, sun riga sun kafa maka dafi, kana nan kana ganin girman sa. Duk inda aka dan juya ya ce to dai ai malaman mu ne, malaman ku ne suna bid'a, kun yi musu nasiha, sun ki kun tarwatsa musu, shikenan. To duk inda manhajin su yake, tafarkin su yake, a watsar da shi, ba za a aiki da shi ba. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To amma sai suka zama mafi yawanci suna kokarin su zama diddiga kaya. Shi yasa mu salafiya ba mu da suka ga izalatul bid'a wa iqamatus sunna, mu ma muna kirari da cewa mu ma ƴaƴan izala ne, domin wannan manufa lallai dole musulmi sai ya tabbatar da yake yake zama musulmi. Amma kana cikin kungiya kuma ka fake kana fada da sunna, da an taba ka kungiya na suka kungiya, zai ce ƙarya kake yi. Kai din nan dan dariqa ne a cikin kungiya, kai ake suka dan dariqa ne, kware da gaske. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Don haka sai malam yake cewa sai ainihin ya zan wajibi, fa yusaddiqu bi annahu haqqun wa sidq, mutun ya gaskata cewa littafin Allah gaskiya ne kuma daidai ne. Wa ma siwahu min kalami sa'irin nasi yu'radu alaihi, duk wata magana wadda take ta mutane to sai a rinka gwada ta da abin da Allah ya saukar. Fa in wafaqahu fa huwa haqqun, in ya daidai da abin da Allah ya saukar to gaskiya ne, wa in khalafahu fa huwa batilun, yana saba sai a ce maganar banza, ka ai mata wani kewano a ce wai kuskure, maganar banza za a ce. Haka Imam An-Nawawi ya kawo magana ta saba hadisi sai ce wannan maganar banza ce, suka kawo magana Annabi ya ce in ka ci naman raƙumi sai ka sake alwala dole ne, haka hadisi yazo sahihi cikin sahihu Muslim. Sai aka samu wasu la'anannu sai suka ce wai wata ran ne Annabi ana zaune da magariba sai wani ya tusa, sai Annabi ya shiga ya shigo da naman raƙumi sai ya rarraba musu ya ce duk wanda ya ci naman raƙumin nan ya sake alwala. Al-Imam An-Nawawi ya ce haza kalamun batilun, wannan maganar banza ce, naman raƙumi kana ci alwalaka ta warware kaulan wahidan. Duk wani magana da aka ya saba magana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To in Allah so sai mun zo karatu na gaba zamu karasa wannan sharhi sannan mu ci gaba da karatu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.